Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dage kada ƙuri'a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka. Jinkirin da aka dade ana yi a rumfunan zabi ya tilastawa jami'ai tsawaita lokacin kada ƙuri'a a zaben shugaban kasar Congo zuwa yau Alhamis. Jiya Laraba da karin Abzinawa ƴan awari sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin Mali.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa masana a nan Amurka na ci gaba da yin tsokaci bayan da kotun kolin jihar Colorado ta haramta wa tsohon shugaban kasar Donald Trump shiga zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar.
Idan kotun koli ta aminta da wannan hukuncin, to ya kamata duk sauran jihohi su ma su cire sunan shi daga abin nan. Buhari shine amfanin wannan hukuncin da su kotun Colorado ta yi.
A Najeriya, yayin da rage kasa da mako guda a tsunduma bukukuwan Kirsimeti, jama'a na kokawa da yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da hawawa.
Mun zo saya kayan miya da su tumatiri da tarugu da albasa ya danganta, kuma mun zo yanzu abinda muka saya gobe ba shi muka tadda yau ba. Kai, wahalan nan yayi mana yawa.
Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar, inda za ku ji ci gaban bitar muhimman batutuwan da shirin ya duba a wannan shekara mai karewa. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dage kada ƙuri'a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka kan wani kujeri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin Gaza, inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin Isra'ila ke kaiwa. Tunda farko an shirya kada ƙuri'a a ranar Litinin, sai dai an ɗage kada ƙuri'a sau da dama, yayin da jami'an diplomasiya ke neman hanyar da Washington za ta iya amincewa. Ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayin wakiliyar Laraba a kwamitin mai ƙasashe 15 ita ce ta tsara daftarin, kuma ita ce yake jagorantar tattaunawar. Jakadiyar ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa Lana Nusaiba ta shaida wa manema labarai cewa a matsayinsu na waɗanda suka rubuta daftarin, muna sani kuma muna cikin tattaunawa mai zurfi da ke faruwa tsakanin manyan ƙasashe don ƙoƙarin cimma wani daftari da za a amince da shi. Babban makasudin wannan kuduri shine koyaushe a gwada kuma yi tasiri mai kyau ga mutane da suka fi bukata. Jinkirin da aka dade ana yi a rumfunan zabi ya tilastawa jami'ai tsawaita lokacin kada ƙuri'a a zaben shugaban kasar Congo zuwa yau Alhamis. Masu zabe da dama a kasar ta yankin tsakiyar Afirka sun yi ta fama wajen kada ƙuri'a saboda kalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro, lamarin da ya kara haifar da damuwa kan sahihancin zaben. Hukumar zaben kasar ta ce a yau Alhamis za a bude rumfunan zaben da ba a sami damar budewa ba a jiya Laraba. Hukumar ta yi alkawarin cewa kowane mai zabe zai samu damar kada ƙuri'a. Sai dai daga cikin wasu matsalolin, wasu ƙuri'un sun yi dishi-dishi kuma ba za a iya amfani da su ba, sannan wasu mutane ba su ga sunayensu ba a rijistar masu zabe ba. Muhimmin abu dai shine sahihancin zabe na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Afirka wanda albarkatun ma'adananta ke da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin duniya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da ta rage kai har-hare kan Ukraine a lokacin bazara, Rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu, wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar. Da alama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana fatan cewa matsin lambar sojoji mara ƙaƙƙautawa, haɗa da sauya salon siyasar yammacin duniya da mai da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas, zai rage goyon bayan da Ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa, lamarin da zai tilastawa Kiev mika wuya ga bukatun Moscow, yayin da alamun suka nuna cewa ana samun takun saka na goyon bayan kasashen yammacin duniya. Rasha ta kara matsa lamba kan dakarun Ukraine a sassa da dama na sama da kilomita 1,000 da ake fafatawa.
To nan ba da jimawa ba, Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba fagen siyasar Amurka. Masana a nan Amurka na ci gaba da yin tsokaci bayan da kotun kolin jihar Colorado ta haramtawa tsohon shugaban kasar Donald Trump shiga zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican da za a yi a jihar. A ranar Talata kotun ta yanke wannan hukunci, inda ta ce ta dauki matakin ne saboda Trump na da hannu a mamayar da aka kaiwa ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Dr. Nasir Damuwa malamin jami'a ne a jihar Florida da ke nan Amurka, na kuma fara da tambayar shi abin da wannan hukunci ke nufi.
To abin da ke nufi ne su wannan kotun ta koli ta Colorado ta daman watan karamar kotu kamin a kawo nan ta tabbatar da cewa shi Donald Trump ya yi wannan insurrection kaman
wato kamar yin tawaye ko kuma yin bore.
To kasan insurrection ana wata laifi ne ga ainihin America gaba daya, ba abin nan ba wai su Congress ba. So shi wannan kotu ta ayyana da cewa ya aikata wannan laifi. Abin da kawai bata yanke ba shine ko ya dace su cire shi daga abin nan ɗan takara a kallon dai na hidda gwani a wannan jiha. To ita kotun koli sai ta ga cewa ita tun da wannan abin ya tabbatar da cewa wannan kuma wannan 14th amendment da an kai wanda shi dama akwai shi, kuma saboda insurrectionist aka yi shi lokacin da aka yi wannan tawaye, lokacin da 'yan abin nan jihohin kudu waɗanda suke son su lokacin aka hana sayar da bayi aje bayi irin slave trade kenan, slavery da aka hana su sai suka ce ba su yadda jihohin kudu suka rike makami a wato suka kai mu ainihin America hari.
Suka yaki gwamnati.
Suka yaki gwamnati a America. Tun sannan aka yi wannan Congress suka yi wannan amendment, duk wanda ya rika wannan ba zai yi shugaban kasa America ba. Amma jihohi ke da dama su dakatar da shi. To shi ne Colorado ta shiga gaba ta yi wa.
To Dr. shi Trump yanzu yana da damar da zai iya ɗaukaka ƙara ko kuwa?
Yana damar da zai ɗaukaka ƙara, kuma ya ce zai yi ɗin. Sannan kuma in ka saurari su hukuncin da shi wannan kotun ta koli ta Colorado ta ce ai ta ba shi da za su ɗan dakatar da zartar da hukuncin har zuwa don an san da cewa shi zai kai abin nan kotun koli na ƙasa gaba ɗaya. Har su sa baki game da wannan magana ɗin. Idan kuma har lokacin don daman hudu ga wata ne suka bayar na watan Janairu, idan wannan lokacin ya kai kotun koli ta ƙasa ba su yanke hukunci ba, amma dai suna kan saurare, to za a sa sunan shi a abin nan. Amma idan suka yanke hukunci, duk abin da suka yanke hukunci ita kotun koli ta jihar Colorado ta aminta da wannan.
Hakan na nufin kenan idan kotun kolin ƙasa ta amince da wannan hukunci na jihar ta Colorado, sauran jihohi ma za su bi sahun matakin da jihar ta Colorado ta ɗauka kenan.
Idan kotun koli ta aminta da wannan hukuncin, to ya kamata duk sauran jihohi su ma su cire sunan shi daga abin nan. Shi ne amfanin wannan wannan hukuncin da su kotun Colorado ta yanki, don suna son kotun koli ta ƙasa ta yi tsokaci game da wannan abu. Idan suka aminta, to dole ne su ma sauran jihohi, don kenan ya taka wannan doka ta 14th amendment.
Dr. Nasir Damowa kenan malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Laraba, dakarun Abinawa 'yan awari sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin Mali, inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin nan da suka wuce. Ƙungiyar mayakan CSP mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin ƙasar da Murtaniya da Algeria da kuma Nijar. Sanarwar ta ce za ta rufe hanyoyin da ke fita daga garuruwan Menaka da Kidal da Gao da Tumbuktu da kuma Tondeni. Sanarwar ta ƙara da cewa wannan toshewar za ta haɗa da duk wasu kayayyaki da hanyoyin sufuri. A cikin 'yan makonnin nan, dakarun 'yan tawayen Abdinawa sun yi rashin nasara a farmakin da sojojin Mali suka kai a tsakiyar watan Nuwamba, wanda ya kai ga kwato garin Kidal da ke arewa maso gabashin ƙasar. An sake gwabza fada a tsakanin 'yan awaren da sojojin gwamnati a cikin watan Agusta bayan shafa shekaru 8 ana zaman lafiya, a daidai lokacin da ɓangarorin biyu suka yunƙuru domin cike giɓin da janyewar da karin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta haifar. Daga ƙarshe, Amurka ta yi nasarar kwato 'yancin wasu Amurkawa 10 daga gidan yarin ƙasar Venezuela domin neman sakin wani na hannun daman shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro. Za mu iya tabbatar da cewa an saki Amurkawa 10 da aka tsare kuma suna kan hanyarsu ta komawa gida. Wannan ya haɗa da duk Amurkawa 6 waɗanda aka ware a matsayin waɗanda aka tsare ba bisa ƙa'ida ba, ciki har da Joseph Cristela da Ibn Hernandez da Gerald Kenemo da kuma Sabio Wright. A wannan lokaci ba za mu ambaci wasu ƙarin mutane ba saboda la'akari da sirrinsu, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Biden. Wata sanarwa da shugaba Joe Biden ya fitar ta ce waɗannan mutane sun yi asarar lokaci mai muhimmanci tare da 'yan uwansu da iyalansu, suna shan wahala kowace rana a lokacin da ba sa nan. Na farin ciki da cewa wahalarsu ta zo ƙarshe kuma an sake kammala iyalan waɗannan mutanen.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya yayin da rage ƙasa da mako guda a fara bukukuwan Kirsimeti, mabiya addinin Kirista sun raja a wajen shirye-shiryen tarbar wannan biki, yayin da farashin kayayyakin masarufi ke ƙara hauhawa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
Kamar yadda aka saba, ƙarshen kowace shekara na zuwa ne da bukukuwa na Kirsimeti da kuma sabuwar shekara, to sai dai kuma lamarin bai wa 'yan kasuwa da su kansu kwastomomi daɗi ba, ganin yadda hauhawar kayayyakin masarufi da za a yi amfani da su domin zaman Kirsimetin da sabuwar shekara ya yi matuƙar tashin goron zabi. To, koya masu saye da kuma sayarwa ke ji game da tsadar kayayyakin na bana, ga dai abin da wasu suka shaida mini a kasuwar Mall 12 da ke birnin Lagos.
Suna na Rita Ezechinyere, ni Inyamura ce. Mun zo saya kayan miya da su tumaturi da tarugu da albasa, ya danganta. Kuma mun zo yanzu abin da muka saya gobe ba shi muka tadda yau ba, domin haka kai wahalar nan ya yi mana yawa. Kwanan da ya wuce an saya buhun tumaturi na ma muka saya 10,000, yanzu ana ji ta kai 20,000. To, ya za a yi talaka su ci abinci, kayan duk sun ƙara kuɗi wallahi. To, gwamnati roƙonsu muke, ko da yake mun san ko ba yau aka fara roƙensu ba, amma dai in Allah zai dan taɓa su, su sa ido inda za su dan sa mana mu samu sauki, mu ma mu dan ji sauki a jikinmu ko.
Shi ma wannan ɗan kasuwa ga abin da yake cewa.
Sunana Alhaji Balayaro, chairman Vegetable Sale Association, Mill 12 Market. Gaskiya an samu canji ba ƙanƙani ba, yanayin da aka samu kunci kai ba, na gaskiya an samu canji. Ita kanta Kirsimetin za a yi ba, na gaskiya za a samu canji a kanta, saboda duba da yanda aka kunci kai tun daga yanayi da aka samu na ainihin hauhawan mai da ainihin shi kanshi kayan namu, za a ɗan shi kanshi bana kayan namu za a ɗan iya samun matsala bana, saboda sakamakon gaskiya ruwa bai kai ba, kayan zai karanci gaskiya. Abin da ya shafi karas, kabeji, green pepper da sauran rakin kayayyakin namu da ake abin nan.
Sunana Abdullahi Malami Jos. Alal haƙiƙa yanayin ciniki ya canja saboda matsalar na tattalin arziki na rashin kuɗi a hannun al'umma. Sannan na biyu, abin da ya kawo tsadan kayayyakin nan kamar su albasa, su tumatur, su tattasai, su kabeji da sauransu, wasu especially albasa akan kawo ta ne kamar daga Niger kusan kashi 70. To sai zamana matsalar da aka samu da Niger na wannan juyin mulki na sojoji da suka rusa demokradiya ya sa an rufe border, albasa ba ta shigowa ta yi tsadar da bata taba yi ba, wanda buhun albasa sai da ya kai 130,420. Shi kuma dankalin turawa wanda ake sai da shi bai wuce 60,000 ba, sai da ya kai 110,120 a yanzu. Kabeji da bai wuce 30,000 ba, sai da ya kai 60,000.
To sai dai da zaka dai gwamnatoci da dama na kokarin ganin sun sauƙaƙa tsadar kayayyakin masarufi ko kuma na rayuwa da al'umma ƙasa yake fuskanta, musamman ma dai ma'aikata, inda a nan jihar Lagos gwamnatin jihar Lagos ta yi alƙawarin biyan albashi kashi 50% da ake kira bonus a turanci ga ma'aikatan jihar domin bikin Kirsimetin da kuma sabon shekara. Babin ya ci firin murai Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa 11:16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumudumin su. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka hoi ba ku jama'a tambaya nike da
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2023. Idan kuna biye da mu, muna bibiya maganin mantuwa, inda muke tissa batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. A mako na uku da shiga wannan shekara, shirin domin iyali ya isa kasar Kamaru domin jin abin da ya zame wa al'umma riƙawuya a shekarar da ta gabata, da kuma neman sanin inda suke so hukumomin ƙasar su sa gaba a wannan shekarar domin inganta rayuwar iyali. Batutuwan da suka ambata sun hada da tsadar rayuwa, rashin aikin yi tsakanin matasa, rashin isassu da kuma ingantattun cibiyoyin jinya da dai sauransu. Ga abin da waɗanda shirin ya hira da su suka shaidawa wakilinmu Muhammadu Rabi'u.
Abin da zan iya faɗa dai yanayin rayuwa na ƙasar Kamaru wanda muke ciki a yanzu, muna cikin matsala. Matsala ma ba iyaka, ba mu san iyakacin shi ba. Na farko muna da matsalan abinci yayi tsada, abinci yayi tsada fiye da yanda kake tunani. Kaga kaman mai, sukar, shinkafa, fulawa, kai in muka koma daga filin gona, gyada, masara, hatta su ganyen miya, wannan sabulu, kai omo wannan da ake sai da shi $5 yanzu ya zama $10. Ka gani, to muna cikin matsala. Muna roƙon gwamnati da ta duba mana wannan rayuwa da muka shiga ciki. To ga babban ma matsala kuma, kaga rashin lafiya idan ya shiga. Du yanzu talakoki suna kwance a gida, wallahi ba su da hanyar da za su tafi dafta, domin magani ya yi tsada. Maganin da za ka saya da $50 yanzu shi ka saye shi jaka. A hakan ma wani za a rubuta maka maganin maka ne ma babu shi. Ka gani, to wannan rayuwa muna cikin matsalolin rayuwa yanzu. Aka talakoki da yawa suna kwanci a gida, ba inda za su yi su tunkari dafta. To muna roƙon talaka, kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala. Yanzu kan rayuwa kan gaba ɗaya ne babu mai kuɗi ba talaka, tunda mai kuɗin ma cirewa yake yi ya saya. Babu farashin shi shi daban, duk farashin ɗaya ne da na kuɗin da mai talakan. To kun gani, mai kuɗin ma shi ma cirewa yake yi saya, kaga shi ma shiga cikin rayuwa mai matsala. Muna roƙon gwamnati da Allah da a duba, a tausaya mana, a sassauta mana wannan rayuwa da muke ciki. Albarkan wannan sabon shekara da muka shiga.
Ni ne Muhammadu Sanusi a jihar Gaundere, wanda aka sanci da sunan Sarkin Goro, bafadin sarkin gari. Ni matsalan da nake gani, abin da yake tafe da matasa dai, abin da suke son su ga gwamnati ta yi musu, matsala na farko kam maganan saman musu aiki. Don yau duk wani matsalan da ake ciki da matasan nan, ba su da abin yi ne. Yau duk waɗansu fitunun da yake tashi a jihar mu nan, duk rashin abin yi. Yau gwamnati ta samo musu abin yi, na ga dai kam wannan sungurlun aikin da gwamnati ta ba su ma ya ishe su, ba za su je su shiga wani hanyar da ba daidai. ba su shaye shaye kwace ta nan wani duka mutane ta nan wani fashi ta nan duk wannan Allah dan gwamnati ta samu musu abin yi kam to wannan kan dai za a tsira ta nan kam gwamnati ta yi kokari wannan shine fatan da matasa suke so su gan gwamnati ta magance musu to na biyun shi kuma maganan tsada rayuwa wannan ma matasa na fama gwamnati ta ga matsalan yau kayan abinci ya hawa karbar rashawa ta nan duk shine da ya bata mutane rayuwa shine matasa suka ce to suka yanzu abin da suke neman gwamnati ta gane musu tsadar rayuwa da karatu man gwamnati duk ta yi kokari banan nan kam duk matasa da yara da manyan gwamnati ta sauke wayannan kan an yi kokari ana ta fama da shi shi kam an magance shi alhamdulillah gwamnati kan shede mu mata godiya ta wannan bangare ba mu da matsala da ita ta nan alhamdulillah mun gode
a matsayina dai na magidanci abinda gwamnati ta kafa yake kawo mana cikas a rayuwar mu na yau da kullum wato wa iyalan mu a gidan mu kuma 2023 muke fatan mu ga gwamnati ta magance wannan abin saboda a samu zaman lafiya alhamdulillah gida to na farko dai yau 2022 an samu matsala sosai domin tun 2019 shigan wannan cuta na coronavirus mun samu matsala duniya gaba daya musamman mu kuma nan kasan Kamaru a arewacin kasan Kamaru mun wahala sosai eh gashi nan dai musamman wannan cutan din bai zo mana hakan nan ba amma gwamnati ta matsi komai ya zamanto dukkan wani abin da ka taba a duniya zaka saya sai ya ce maka ai saboda matsalan coronavirus ba a samu tafiya kaza ba a sayo kaza yau misali muna da abinci masara ta yi tsada dadin nan an noma masara an ka tashi sai ya jaka 6 da jaka 7 yau masara muna tafi masara ya zama jaka 28 a maganan da muke nan jaka kusan jaka 30 jaka 20 da yan kai masara buhun masara ya zama mana to yau ba mu san yaya ba yaya za mu rayu sukari an kara shi nama yau saniya kudi kilo ya karu kuma haka ba sannan kuma misali yau gwamnati ta ce mana karatun yaran mu an saukaka mana an ba mu karatun yara a banza ka je ka rubuta yaro a banza a makarantar gwamnati to amma wannan a takarda ne gwamnatin mu na abin da yake damu shi shugaban kasa Allah ya kara masa lafiya yayi kokari wato muna lura cewa yau Allah ya kawo sa shekaru yayi girma baya samu ya motsa ya duba abubuwan da yake yana fitar da wadansu abubuwa da yace to ayi a wannan abin amma a kasa ba ayi yau makarantu ka duba ka gani makarantun yaran mu suna karatu a zo a ce maka ka je ka biya yaro banza to ya zamanto a koransu kudade da ake cewa afeyori na idan ka tafi sai ka ga goma maka ka biya kudin bokon yaro da domin da an zaka zo ka biya jaka biyu kudin bokon yaro yanzu ya zama afeye a ce maka jaka 5 jaka 6 da jaka 7 kamun yaro ya kare shekara abubuwan da za a rika kirkirowa kana biya wanda yake aji na farko na boko zaka ta samu kanka kana biyan kudin jaka kusan jaka 200 ko fiye da haka kaga wannan yana da wahala gwamnati ta lura mana da wannan idan ka zo ka ba da kudi wannan kam kadan yaron kai karatu a sauƙaƙa mana shi yau misali muna da matsalan ruwa yayi wuya ruwa ya yanke duk kasan Kamaru ba mu da ruwa a kowane lokaci ana yanke ruwa a yanke ruwa sati babu ruwa a yanke wuta sati babu wuta ana zaune matsaloli na nan a haka abinci kuma dukkan wani kayan abinci da take tuna ya karu ya zamanto wato wani kalubale baka samu abinci mai arha ko menene ka duka taba yanzu ya zama tsada gwamnati tana zaune sai ta yi magana ta ce to yanzu an sauka an saka kudin mai farashin shi kaza to yanzu mai ya zama jaka 2 2023 bai cika ban mai jaka da 800 a yanzu maganar da nake gaya maka nan mai ya zama jaka 2 a kasan Marwa lita 1 yaya zaka yi wani mai zaka koma ma babu dukkan wani mai da ka tuna ya karu to yanzu sace ta sake kara takaddu to kasancewan karin takaddun shi ne yake kawo mana matsala mu kam abin da muke so mai sauki ne hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa muna cutuwa ana zuwa asibiti magunguna ya zama tsada baka isa ba hanyar abinci sun yi tsada abinci komai ka taba yanzu yayi tsada hanyar karatu neman ilimi yanzu inda ake nan makarantu sun zamanto ko da an ce maka makarantar nan zuwa karatun shi banza ne to zaka ji an ce akwai APA wato iyayen wai yara ne suka hadu suka yi wannan abin, amma shi asusu su suka yi asusu, amma zaka tadda akwai hannun masu karantarwa da suke ciki, a ce yau boko ne wanda yaro yake nan école maternelle, wai ka ji yaro a ce maka boko jakasitin na gwamnati kuma public, kai ka gani da wuya. To abin da yake tsole mana ido a matsayina na magidanci, a gaskiya wannan shekara 2023 da ya tinkaro, gwamnatin kasan Kamaru mun ji labari ta kara abubuwa da yawa. Gwamnati yanzu batun wuta da babu, aka ce an kara kudin sa mu kananan masu amfani da wuta an kara maka kudin kilowatt. Da dala 10 zaka biya mai kona kilowatt da wanda ba za ta kai 100 ba, dala 10. To yanzu aka ce an haurar da mu. Gwamnati ta yi maganin wannan ya tsaya don Allah. A 10 ma yayi tsada. Na biyun sa yau akwai dan talaka ne da yake fama zai sayi yar motar sa. An ce yanzu ita insurance mota ta zaba assurance da vignette akwai takardar da ake biyan gwamnati ya zama jaka 50. A da dai ainihin sa da muka san wannan takardar din jaka 2 da rabi jaka 5 har ya kai 15. To yanzu an kara sa ya zama jaka 25 yanzu ya haura jaka 50. To ka gani da matsala. Amma gidanci karami mu yanzu abin da muke bukata gwamnati ta samu ta sauƙaƙa mana don Allah shahanin abinci.
To kadan kenan daga cikin abin da al'umma kasar Kamaru suka bayyana a matsayin riƙawuya a wannan shekara mai karewa. Za mu kuma koma domin ganin ko an samu ci gaba ko kuma jiya tafi yau. Idan ta kama, mu bi diddigi ɗaya da ɗaya domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da inganta rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. A duk lokacin da ake bukata za a iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Muna kuma yi wa al'umma Krista fatan alheri da kuma fatar za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti lamai lafiya da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su
muke. Ta yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dage kada ƙuri'a a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka kan wani kuduri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin Gaza. Inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin Isra'ila ke kaiwa. Tun da farko an shirya kada ƙuri'a a ranar Litinin, sai dai an ɗage kada ƙuri'a sau da dama yayin da jami'an diplomasiya ke neman hanyar da Washington za ta iya amincewa. Jinkirin da aka daɗe ana yi na a rumfunan zaɓe ya tilasta jami'ai tsawaita lokacin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar Congo zuwa yau Alhamis. Masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka sun yi ta fama wajen kada ƙuri'a saboda ƙalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro, lamarin da ya ƙara haifar da damuwa kan sahihancin hancin zaben. Hukumar zaben ƙasar ta ce a yau Alhamis za a buɗe rumfunan zaben da ba a sami damar buɗewa ba a jiya Laraba. Hukumar ta yi alkawarin cewa kowane mai zaɓe zai samu damar kada ƙuri'a. Bayan da ta rage kai har-hare kan Ukraine a lokacin bazara, Rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yi mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar. Da alama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana fatan cewa matsin lambar sojoji mara ƙaƙƙautawa haɗe da sauya salon siyasar yammacin duniya da mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas zai rage goyon bayan da Ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa, lamarin da zai tilastawa Kiev mika wuya ga bukatun Moscow. Jiya Laraba dakarun Abzinawa 'yan awari sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin Mali inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin da suka wuce. Kungiyar mayakan CSP mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin kasar da Murtaniya da Algeria da kuma Niger.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, kada mu manta. A da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Kazalika za a yi leƙa shafukanmu na Facebook ko X, wato Twitter kenan, da Instagram da ma YouTube. Kuma samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa, da Dadi Balawi da ya hada mana shirin, sai injininmu Charleston. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na hanzi idan Allah ya kai mu.